a wannan masallaci mai albarka na Annabi Muhammad Dindini da ke jihar Borno a garin Maiduguri a yau 19 ga watan Ramadan hijira ta Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1428 wanda kuma yayi daidai da 30 ko ga watan 9 miladiya ta 2007 kafin mu fara karatun mu akwai tambaya ɗaya da za mu ansa wanda ita ce ta shigo hannu yana cewa mutum ne ya ɗauki azumi a nan Najeriya sai kuma ya je wata ƙasa kamar Saudiya inda su sun riga su ɗaukar azumi sai ya zama idan sun cika 30 shi zai zama ya yi 31 shin zai yi sallar da shi kadai kafin tasu babu shakka abinda malamai suke cewa a duk inda ka samu kanka za ka yi tare da mutanen da ka samu kanka azumi ko ajewa bai dace kai kadai ka zama kake sallar asar ba haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake azumi ranar da mutane suke yi haka nan kuma sallah ita ce ranar da mutane suke sallah don haka in ya je can ko da zai ja shi zuwa 31 don hukuncin sa yanzu ya tashi daga hukuncin dan Najeriya ya koma hukuncin dan Saudiya saboda haka shi a gurinsa da ya yi bar Najeriya to a wannan shi ne na 31 to za mu ci gaba da inda muka tsaya za mu tashi a kan aya ta 48 إن الله يتوفى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إلا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
الله متوكل سلكي يتشغب دلابر تامنا irin halin mutanen da suka yi suka karyata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi ja'in ja akan manzancinsa suka ce ba su yarda shi annabin Allah bane ba su yarda da cewa alqur'ani wahayi bane suna ta kawo shubha iri-iri na su da sun karyata Annabi sallallahu alaihi wa sallama na su da sun yi suka a cikin annabcinsa da wahayin da Allah ya bashi sai suke cewa waya kununa kuma suna cewa mata hagal wa'adu yaushe ne wannan alkawarin da aka yi mana alkawarin cewa in mun kangare azaba za ta same mu ko alkawarin cewa akwai ranar gobe kiyama yaushe ne za ta zo in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya to suna gaggauto da azabar Allah cewa idan har da gaske ne Allah maɗaukakin sarki zai kunyata maƙiyarsa shi kuma ya ba shi nasara to yaushe abin zai faru su dai ga su har yanzu ba abin da ya same su shi kuma ga shi har yanzu bai yi nasara a kansu ba to wannan suna faɗar haka ne don su ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna in har da gaske yake yana tare da Allah to Allah ya taimaka masa din yadda yake cewa zai taimake shi su kuma ya karya su yadda yake cewa zai karya su tunda har bai karya su ba har zuwa yanzu wannan yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba gaskiya yake faɗa ba kenan shi ba Annabi bane daga Allah ko kuma alkiyama da yake cewa akwai ranar alkiyama akwai ranar da za a tashe su to in har da gaske ne su ga alkiyama mana kuma a gaya musu yaushe za ta wakana a wace rana a wata shekara a wani kwanan wata ne abin zai faru. Shi ya sa suka ce in kuntum sadiqina, in har kun kasance masu gaskiya, wato annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa sauran musulmi, in har masu gaskiya ne su ko su sai su ba da wannan fasaha cewa da su in kuntum sadiqina, wannan yana nuna kenan sun ƙaryata ba su yarda ba, ba su yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya yake faɗa musu ba, ba su yarda da cewa musulmi sun yi imani da wani abu na gaskiya ba. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa su kafirai saboda ba su yi imani ranar lahira ba, kullum gaggauto ku saboda ba su yi imani da akwai wata azaba ba da za ta iya rikitar mutum ranar gobe kiyama, in har ya san gare a nan duniya kullum gaggauto ku suke yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq, har kullum waɗanda ba su yi imani da ita ba gaggauto ta suke yi cewa ta yi sauri mana ta zabe su, amma waɗanda suka yi imani su zuciyarsu cike take da tsoro, suna cikin fargaba a kodayaushe, kuma sun san cewa wannan abu da aka labarta musu na cewa akwai ranar tashin kiyama, akwai ranar hisabi, akwai ranar da za a tantance ɗan wuta da ɗan aljanna, sun sakankanta cewa lallai wannan magana gaskiya ce. Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce a ba su ansa, qul ya rasulullah ka ba su ansa ka ce la amliku li nafsi darran wala nafa, ni ban mallakar wa kaina wani wata cuta ba, haka nan ban mallakar wa kaina wani amfani ba, illa ma sha Allah, sai dai kawai abinda Allah ya ce. Li kulli ummatin ajal, kowace al'umma tana da nata ajalin, idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun, idan ajalin su yazo to ba a jinkirta musu daidai da lokaci na dan lokaci kadan, kuma ba a ainihin gaggauto musu ko gabato musu lokacin su kafin yayi. Wannan ansa da Allah maɗaukakin sarki ya nemi annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ba wa su waɗannan kafirai ansa, ansa ce mai girma. Ina ganin kamar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a hannunsa abin yake, shi zai ce ga sanda abin zai same su, kuma shi ne zai ce abin ya same su ya same su. Dabi'a ta kafiri, dabi'a ta mushriki wanda babu tauhidi a zuciyarsa, bai san wannan a hannun Allah yake ba, don haka suke neman annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo muku ko ya gaya muku lokacin da abin zai faru gare shi. Shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu cewa ba haka abin yake ba, mu annabawa da mabiyanmu akwai tauhidi a zuciya, mun san abubuwa a hannun Allah, ni dinnan da kuka gani duk matsayin da nake da shi a gurin Allah na zamantowa ta annabi, cika makin annabawa, la amliku li nafsi darran wala nafa, ban mallakar wa kaina wata cuta ba, ban kuma mallakar wa kaina wani amfani ba, ya gabatar da cuta na a kan amfani sai da aka faɗi cutar kafin a faɗi amfani, saboda abinda suke neman a kawo musu na cutar ne, su suna neman a kawo musu azaba. To yadda magana ta zo a kan maganar azaba ake, shi yasa aka gabatar da darran a kan naf'an, saɓanin abinda ya zo a cikin suratul a'raf, qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah, kaga a can maganar da ake yi ta batun alkhairi ne, shi yasa yace wa law kuntu a'lamu ghaib la istakthartu min alkhairi wa ma massani su, idan kuma da yake batun azaba ake sai aka gabatar da cutarwar akan amfanarwa. Wannan aya ita ce irin aya da ta zo a cikin suratul a'raf, qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah, gaya musu ban mallakar wa kaina wani amfani ba, ban kuma mallakar wa kaina wata cuta ba, illa ma sha Allah, sai abinda Allah ya so. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani su, da a ce na san gaibi, na san abinda zai faru in an juma ko gobe ko nan da wata ɗaya ko shekara ɗaya, lastakthartu min al-khairi, da na yawaita aikin alkhairi, wa ma massani su, da cuta ba ta same ni ba, in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun, ni ba wani bane ba ce wanda Allah ya aiko ya yi gargadi, wanda Allah ya aiko ya tsoratar ya kuma yi albishir ga mutanen da suke mu'minai. Haka nan Allah ba su sarki ya suratul jinni yana cewa qul inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yudhirani min Allahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada illa balagan min Allahi wa risalati. Ka ce musu ban mallakar wa kaina cutarwa ba, ban mallakar muku cutarwa ko amfanarwa ba, ban mallaki in cutar da ku ba kamar yadda ban mallaki in amfane ku ba. Ka gaya musu qul ya rasulullahi, ka gaya musu inni lan yujirani min Allahi ahad, babu wani wanda zai bani mafaka ba a gurin Allah, kawai zan samu mafaka. Walan ajida min dunihi multahada, babu wanda zai bani matsera in ba shi ba Allah ba sai sai illa balagan min Allah wa risalati, ni abin da nazo da shi kawai shine na in isar da sakon Allah, in isar da abin da Allah madaukakin sarki ya dora min na manzanci. Haka nan Allah madaukakin sarki a wata aya yana cewa ma yaftahu Allahu lillahi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim. Abinda Allah madaukakin sarki ya bude wa mutane na rahama, to babu wanda ya isa ya rike abu. Haka nan kuma abinda Allah ya rike bai ba wa mutane ba, babu wanda ya isa ya ba su bayan Allah. Wa huwa al-azizul hakim, Allah shine gagara ba don mai hikima. A wani gurin Allah yana cewa wa in yamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bikhairin fa huwa ala kulli shay'in. In Allah ya shafe ka, ya sa maka wata cuta, babu wanda yake iya yaye maka wannan cutar sai shi. Haka nan in ya sa maka wani abu na alkhairi, babu kuma wanda zai iya raba ka da wannan alkhairi. Fa huwa ala kulli shay'in qadir, shine mai iko a bisa dukkan komai. A wani gurin Allah yana cewa in yamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ان الله مدوكين سنتي يسوكا da wata cuta, ya shafe ka da wata cuta, to babu mai iya yayi maka wannan sai shi. Haka nan kuma in ya nufe ka da alkhairi, babu wanda yake sai hana alkhairin nan ya same ka. Yana samar da abin da yaso na alkhairi ko na sharri ga wanda yaso daga cikin bayan sa. Shine Allah mai yawan gafara, shine Allah mai yawan tausayi da jinkiri. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durr fa ilayhi taj'alun. Abinda duk ya same ku na ni'ima na dadi a rayuwar ku to daga Allah, abinda kuma ya same ku na cuta to zuwa ga Allah kuke neman mafaka, ba zuwa ga wani sa ba. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. شيء ده شو اشي بكو غني با ابين ده كوكي باوتاوا با الله ابين ده كوكي كرا با الله ان الله يسو يتوتر دني ودنن ابوهون ذاتو ايا يمن توتر كو كما ينفيني ده وتا رحمه za su iya hana wannan rahama ta iso gare ni? To kace Allah ya isa mun, ni Allah ya ishe ni, da bisa ga Allah ne masu dogaro suke dogara. Wannan ita ce aqida ta musulunci, ita ce aqidar da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya karantar. Allah ya hore shi da ya gaya wa duniya cewa bayarwa da hanawa a hannun Allah yake, azurtawa da rashin azurtawa a hannun Allah yake, daukar da cuta da yaye ta a hannun Allah yake. Babu wani wanda zai iya gudanar da waɗannan abubuwa sai Allah. Wannan shi ne tauhidin rububiyya. Allah ya ce ya gaya wa waɗannan da suke faɗa da shi kuma sun yi imani da tauhidin rububiyya, to ya gaya musu ga yadda tauhidin rububiyya yake. Komai a hannun Allah yake, shi yake sarrafa rayuwa ta, don haka bai halatta ga wani ba wanda yake da'awar musulunci ce yana neman agaji ko taimako ko mafaka a gurin wani ba. Sai mutum ya tafi faduwa ko wani bala'i ya same shi ko wata musiba ta same shi, maimakon ya kirawo Allah maimakon ya fake a gurin Allah sai ya kirawo sunan wani annabi ne ko mala'ika ne ko wani wali ne daga cikin waliyyai. Duk wannan shirka ce ga Allah, duk wannan warware tauhidi ne wanda yake yin haka tare da jingina tasarrufi zuwa ga waɗannan da yake kira, to babu shakka ya bar musulunci. Wanda duk zai kira wani Allah kuma ya ga cewa wani Allah ɗin nan mai iko ne ya yi masa wannan abin da Allah ne kaɗai zai iya yin shi, to ya ɗauki haƙƙi na rububiyya ya ba mu wannan Allah. Don haka masu cewa akwai wasu wanda suke tasarrufi a duniya, suke bayarwa, suke hadawa, suke gudanar da al'amuran duniya, sai wai a hannunsu tafiyar da rayuwar duniya take, babu shakka wannan kafirci ne, ɗanyen kafirci. Kafirci ne da na mutanen farko ma ba su yi da'awar, ba su yi sama, ba su yi irinsa ba, ba su yi irin wannan kafirci ba. Za ga masu irin wannan aƙida har ƙoƙari suke yi irin waɗannan ayoyin, a yi fana da su, su yi wani guri. Maimakon a karanta su a yadda suke inna a ba su wannan fahimta, sai a nemi a yi fana da su. Ce kulla abduku lina fi darran wala naf'an nafiyul malikiyyati huna almalikiyyatul istiqlaliyya, ko a ce nafiyul malikiyyah nafiyul qudratiz zatiyya min ghayrillah, a ce ai anan ana nufin iko mai cin gashin kansa ko mulki mai cin gashin kansa, amma mulkin da Allah ne bayar ya wakilta su wannan za su iya. Sai a ce wai Allah ya ce illa ma sha Allah, tunda ya ce illa ma sha Allah akwai wanda yake danka ma waɗannan abubuwa, in ya ga dama sai ya danka musu cutar su amfanar su kashe su raya su azarta su iya. Wanda babu wani musulmi da ya fahimta idan ka fassara wannan aya a sauran ayoyin, ai ba duk ayoyin nan da muka karanta mana suka zo da illa ma sha Allah, wanda ko malamai abinda suke cewa illa ma sha Allah ana istisna ne mun kafa, ai walakin ma sha Allah, walakin ma sha Allah an yusiba bi asabi, abinda ake nufi a nan istisna ne mun kafa ba mustasbi ba, ban mallaki komai a cikin kaina ba, abinda Allah ya so zai same ni shi yake samu. Shi yasa ce walau kuntu a'lamu ghaiba lastakhartu min alkhair wa ma massani su'u, a shaida Allah ya bashi wani abu na juya al'amura, to da ba zai yi wani, da ba zai taɓa faɗawa cikin gurin da zai cutu ba. Shi yasa dukkan wani yabo da za a yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fitar da shi daga matsayinsa na bawan Allah ya kai shi matsayi na rububiyya, wannan yabo ba yabo ne bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ba zai yarda da wannan ba, kamar yadda mai alburda yake cewa ya akramal khalq ma li man aluzu bihi siwaka inda hudus al hadith al amal, cewa ya kai mafificin halitta idan bala'i ya kaure za ta turni ke ba inda zan je in fike sai gurin shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya masa qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada, shi kansa ga abin da Allah yake cewa ya faɗa ce babu wani wanda zai ba shi mafaka sai Allah. Allahumma la malja wa la malja minka illa ilayk, haka yake ya ubangiji babu mafaka babu matsira da za a tsere ba wani abu da ka saukar sai dai gurin ka, a wajen sa ake koma. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da aka je yakin Badar bai ce ku je komai yana hannuna ba, ko ya faɗa wa sahabbansa ce ku je ku tunkare su komai a hannuna yake, addu'a ya je kamar addu'a ya je yana ta yi Allahumma anjizni ma wa'adtani, Allahumma anjizni ma wa'adtani, ya daga hannu sama Allahumma istahlik hadhihi al'ifaq falan tu'bada fil ard, ya ubangiji ka zartar mun abinda kai mun alkawari, ya ubangiji ka bada abinda kai mun alkawari na nasara, ya ubangiji har idan an halaka wannan yar jama'a to an daina bauta maka a doron kasa, ya daga hannu har gudanta yana faduwa sai na Abubakar yanzu yana kama shi yana cewa hasbuka hasbuka munashadataka rabbuk hasbuka munashadataka rabbuk, yadda kake kira buka kiki ya isa ka ya isa ka ya rabbu koma waye ga Allah. Ko bayan manzo sallallahu alaihi wasallam a ce akwai wani wanda harkar tafiyar da duniya take hadin shi, a ce shi ne za a fake a wajen sa, shi za a kira an tafi faduwa, mace za ta haihu a rubuta mata sunan sa ta sha, ko a danga kiran sunansa a gaban shi. Mutum yana cikin rashin lafiya ya je gindin kabar ya kira shi waya ba shi lafiya, ko ɗansa ya ɓace yana neman waya dawo masa da ɗansa. Babu shakka wannan shirka ce, shirkun ne asba, babbar shirka ce. Duk wanda yake yin wannan ya sani yana son gaɓar faɗawa cikin kafin. Wanda duk ya san abin da yake yi kuma ya soke akan abin da yake yi, to yana abin da yake fitar da shi daga musulunci, yana daga abin da yake fitar da shi daga musulunci. Amma ba ma wai jahilai ba, ko mazauna ƙauye wanda ba su cakuɗu da ilimi ba, hatta cikin waɗanda ake ganin malamai ne a samu irin wannan. Akwai ɗaya daga cikin malamanmu na Kano yana yaban shehinsa, yana cewa bi aidika tasriful awalim rattini ila murtaqan asman wa nawwir basirat, bi aidika tasriful awalim, gudanar da duniyar gaba ɗaya a hannunka ce. Allah ya ce bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in, ce bi aidika tasriful awalim, juya duniya da gudanar da ita duk a hannunka ce. Rattini ila murtaqan asma, kai mun promotion ka tsara mun matsayi, wa nawwir basirat, ka bani basira, ka kasa kawo basira. Shi yana shehu, yana cikin Senegal, shi yana Kano, amma yana neman waya ya ƙara masa matsayi, ya yi masa promotion. Ya haka za ka yi, ya wannan za a haɗa shi da kulla an duk gudu nafi zarar walala, ya za ka haɗa wannan magana da wannan. Allah yana ta qul illahumma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika al khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Mulki a hannun Allah yake, kika ce ya ubangiji mamallakin mulki, kana bada mulki ga wanda ka so, daukaka ga wanda ka so, ka daukaka wanda so, ka tsantsanta wanda ka so. Ma'ana daukaka bayar da ita da hana ɗaukaka a hannun Allah ne. Shi kuma yana cewa wancan ne zai bashi ɗaukaka, yaya za ka haɗa wannan magana da wannan? Kuma wannan yana za a cikin rubuce ana karantawa a diwanin da sunan shi Nailul Amani, duk wanda yake da diwanin Nailul Amani ya buɗa zai ga wannan ƙasida da yake bi aidika tasriful awalim raqibu ila murtaqal aslam wa nawwir basirat. Kaga wannan ba abu ne da ya kamata a ce an bar musulmi sun tafi a kansa, sun dore a kan wannan. Shi ya sa Imam Shawkani Muhammad ibn Ali Shawkani a tafsirin Tafakkur Qadir da ya zo wannan aya sai da ya taka zurfi a kansa, ya yi bayani wanda zan karanto mana sama da wajen shekara 200 sama da wajen shekara wato shi ƙarni na 12 yanzu muna ƙarni na 15 kaga an dace shekara 300 da wannan magana. Imam Shawkani yana cewa wajen fassara wannan aya yace ai la aqdiru ala jalbi nafsillah, ba na iya jawo wa kaina wani amfani, wala daf'u dharrillah, ba na iya ture wa kaina wata cuta, فكيف اقدر على ان امدد ذلك لغيري, اذا ني با زان iya yi wa kaina ba tayaya za a ce in yi ma wani, in har zan iya to in yi wa kaina mana da farko. Wa qaddama ad-darra li anna as-siyaqa li izhar al-hajj an hudur al-wa'd, yace anan an gabatar da tutarwa akan an farawa saboda maganar da ake yi ne maganar a kawo musu wannan alƙawarin da aka yi musu na narko alladhi sta'ajaluhu, wanda suka ce a kawo musu shi da gaggawa, wastab'aduhu, suke ganin ba zai yiwu ba ma, walistithna'u fi qawlihi, to gaciyar da take cikin wannan fadar sa illa ma sha Allah, yace munqati'u, to gaciya ce wacce take munqati', istithna' ne munqati', ba ta da alaka da maganar baya, kamar da sarahu a immatu tafsir, yace kamar yadda limaman tafsir suka faɗa, ai walakin ma sha Allah min zalika kana, inda yake nufi abinda Allah ya so ya wakana na amfanarwa ko cutarwa shi ne yake wakana. Fa kaifa aqdiru ala an amlika li nafsi darran aw nafa, to yaya zan yi in yi wa kaina cutarwa ko in yi wa kaina amfanarwa? Shi ne malam da ya ce wa fi hadhihi a'zamu wa'idi wa ablaghu zajir, wannan aya tana tattare da wa'azi ba kankani ba, tana tattare da jan kunne ba karami ba, liman tsara da idanuhu wa hijjirahu al-munadata li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya zama halinsa a yau da gobe, yau da gobe kullum aikin da yake yi shi ne kiran annabi sallallahu alaihi wasallam wa istighathati bihi, da neman agajinsa inda nuzulin nawazili, lokacin da wata masifa ta sauka allati la yaqdiru ala daf'iha illa Allah subhanahu wa ta'ala, abinda ba mu iya ije shi sai Allah madaukakin sarki. Ce fa inna hadha maqam rabbil alamin, wannan muqami da ubangiji, ubangijin halitta, alladhi khalaqa al-anbiya'a was-salihin, wanda ya halicci annabawa kuma shi ya halicci salihan bayi din, wa jami'al makhluqin, ya halicci dukkanin halittu, wa razaqahum wa ahyahum, shine ya aiki azabta su, shine yake ba su rayuwa, wa yumituhum, shine yake karban ransu idan ajalin su ya zo. Fa kayfa yatlubu bin nabiyyin min al-anbiya'i, fa kayfa yatlubu bin nabiyyin min al-anbiya'i aw malakin min al-mala'ika aw salihin min as-salihin ma huwa 'ajizun 'anhu, yace ta yaya za a zo ana neman wani abu wanda babu mai yin sa sai Allah, amma a neme shi a gurin wani annabi, ko a neme shi a gurin wani mala'ika daga cikin mala'iku, ko wani mutumin kirki daga cikin mutanen kirki. Wa yutraku talabu li rabbil albab, ace ko ba za a je a maimakon a je a neme shi a gurin ubangiji wanda shine ubangijin iyayen gidi gaba ɗaya. Al-qadiru ala kulli shay'in, wanda yake da iko a bisa dukkan komai. Al-khaliqu al-mu'ti al-mani', wanda shine mai halitta, shine mai bayarwa, shine mai hana. Madan ya ci gaba da cewa wa hasbuka bima fi hadhihi al-ayati maw'idatan, abinda wannan aya ta kunsa, in kai mutum ne da Allah madaukakin sarki ya soka da alkhairi, abinda ta kunsa ya ishe ka ya zama wa'i. Fa inna hadha sayyidu waladi adam, ka duba wanda ake magana a kansa a wannan aya shi ne shugaban halitta gaba ɗaya, shugaban ƴaƴan annabi Adam gaba ɗaya. Wa qatabir rusul, shi ne cikamakin annabawa gaba ɗaya. Ya'muruhullah, amma duk da haka Allah yana umartarsa, yana horonsa, bi an yaqula li ibadihi, da cewa bayansa, la amliku li nafsi darran wa la nafa, duba shugaban halitta gaba ɗaya Allah yake ka gaya masa, kai ma baka mallakarwa kanka cutarwa ko amfanarwa, fa kaifa yamliku li ghayrihi, in bai mallakarwa kansa wannan ba, yaya zai mallakar ma wani? Wa kaifa yamlikuhu ghayruhu, to in shi bai mallaka ba, ya kuma waninsa wanda bai kai shi a matsayi ba, shi zai mallaki cutarwa ko amfanarwa? Wa kaifa yamlikuhu ghayruhu man rutbatuhu duna rutbatihi, wanda matsayinsa bai kai matsayin manzon Allah ba, wa manzilatuhu la tablughu ila manzilati, wanda matsayinsa ba zai taba kaiwa matsayi na manzo sallallahu alaihi wasallam ba. Fadlan an an yamlikahu li ghayrihi balladana, ya mallaki yin wannan ga wani sa, sai malam ya ce fa ya ajaba, ya abin mamaki, li qaumi, ga wasu mutane, ya'kufuna ala quburi al-amwat, za su je su yi tukufa, su tukufa kan kaburburan matattu, alladhina qad taru tahta aqbat al-sara, wanda suna can karkashin karkashin kasa, wa yatluduna minhum min al-hawa'ij, suna neman biyan bukatu iri-iri a wajen su, ma la yaqdiru alayhi illa Allah azza wa jalla, abinda ba mai iya biyan sa sai Allah madaukakin sarki. Kaifa la yatayaqaduna lima waqa'u, yace me yasa ba za su faɗa ku ba, hankalin su ya dawo jikin su, su gane irin babban laifin da suka fada ciki, mina shirki na shirka, wala yantabihuna lima hadda bihim min al-mukhalafah, ba za su iya gane abinda suka fada ciki na saba wa ma'anar la ilaha illa Allah, na saba wa ma'anar wannan kalma ta la ilaha illa Allah, me ya same su hankalin su ba zai dawo cikin su, me ya same su ba za su gane madluli qul huwallahu ahad, sun kasa gane ma'anar qul huwallahu ahad. Malam ya ci gaba da cewa wa a'jabu min hadha, yace abinda yake wannan ban mamaki, ittila'u ahli al-ilmi ala ma yaqa'u min ha'ula'i, malamai suna ganin abinda waɗannan jahilan suke yi, wala yusiruna alayhi, amma ba sa musu inkari, ba za su ce abin nan da ake yi ba ba kyau a daina, wala yaquluna bainahum wa bainar ruju'i ila al-jahiliyyati al-ula, ba za su hana su su yi musu shamaki kada su koma zuwa ga jahiliya ta farko ba, yace wannan shi yafi komai mamaki. Ba abin da yafi komai mamaki ba ma wannan bare ne a gona, yadda su ma malaman suke yin abin da jahilan suke, sai wannan shi yafi mamaki. Ba wai mamakin sun ci hana su ba, da su ake yi. Ba ɗaya daga cikin malaman bane yake cewa kana a kananka ko ka tsina, ganin zaman bagada da baya hana ya garka ya je ka ko a ina. Yana yaban shehu cewa wai yana can bagada da kai kana Kano ko kana Katsina, wannan zaman ka a Kano ko a Katsina shi yana bagada da bai kasa ganin ka ba ya ji ka abin da kake ba. Wannan farwa yake ba shi ba ta Allah. Kubar Allah. Kuma ana nan an buga ta da Hausa ana koya wa yara suna rawa suna kalli. Yaro ya tashi ana koya masa irin wannan aiki da. To kai ba da ana fadakarwa ba meye ba zai faru ba. Wannan fadakarwa da muke yi ita ce za ta hana idan azabar Allah ta zo ta gama kowa da idan aka yi shiru aka ce kowa ya ja bakinsa ya rufe, to in azabar Allah ta zo fa har wanda baya yi sai ta hada shi. Ba samu wanda za su ce abin nan da ake koya wa yara ko ake rubuta a littafai ana yadawa shirka ce da Allah, shirkan ma ba karama ba, jahiliya ce ta mutanen farko, wannan shi ne zaman lafiyar al'umma. Yace to abin mamaki sun yi musu shamaki tsakaninsu da jahiliya ta farko, yace bal ila ma huwa ashaddu minha, yace abinda ma yafi jahiliyar farko shi gara ma jahiliya ta farko da su Abu Jahal. Yace fa inna ulaika ya'tarifuna, yace saboda su wadancan na farko din sun yarda bi anna Allah subhanahu huwa al-khaliq al-raziq al-muhyi al-mumit ad-dar an-nafi, sun yarda cewa Allah shine mai halitta, shi ne mai azartawa, shi ne mai rayawa, shi ne mai kashewa, shi ne mai cutarwa, shi ne mai amfanarwa. Wa inna ma yaj'aluna asnamahum shufa'a lahum indallah, su dai abinda kawai suke yi suna daukar waɗannan gumakan da suke bautawa za su cece su an je lahira. Wa muqarribina lahum ilayhi, su za su matsar da su su kusantar da su zuwa ga Allah, su yi musu iso zuwa ga Ubangiji. Cewa ha'ula'i yaj'aluna lahum qudratan 'ala as-sirri wan-nafi, amma waɗannan sun ce waɗannan da suke bautawa suna iya cutarwa su amfana. Kaga gara waɗancan a tauhidul rububiyya, me yasa wasu da dama daga cikin masu kuɗi ba sa iya barin abin da suke na shirka, suna ganin waɗannan shehunan a hannunsu kuɗi a hannunsu arzikinsu yake, in suka kyale za su iya ci. Yace wa yunadunahum taratan ala al-istiqlal, wani lokaci in sun tashi kiran su kirawo su su kadai, maimakon ma a hada da sunan Allah shi kadai za a kirawo, yace wa taratan ma'a zil jalal, lokacin ku hada da sunan Allah a kirawo, wa safaka min sharri sama'u, yace sharri ka ji shi ma kawai ya ishe ka sharri, wallahu nasiru dinihi, Allah shi ne mai taimakon addininsa, wa muqazziru shari'atihi, shi ne mai tsarkake shari'arsa, min awdari shirki, daga irin kazanta ta shirka, wa adnatil kufri, da datti na kafirci, wa laqad tawassala ash-shaytanu akhzahu Allah bi hadhihi az-zari'a, yace shaytan yayi amfani da wannan dama, yayi amfani da wannan dama ya samu cimma bukatarsa, ila ma taqarra bihi aynuhu, ya samu abin da zai yi farin ciki da shi, wa yansaliku bihi sadruhu, hankalinsa ya kwanta, min kufri kathirin min hadhihi al-umma, na fadawar wannan al'umma da dama daga cikin wannan al'umma cikin abin da ke kafirci ne, ce wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, amma nan su abin da suke yi mai kyau ne, yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan magana ce da aka rubuta sama da shekara 300 muke karantawa, ba magana bace ta yara kanana. To za mu ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a rayuwarsa abin da ya nuna wa kai tun farkon ma aiko da shi, tun farkon aiko shi da Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin, ka fita ka gayi wa makusantanka danginka na kusa wa'azi, farkon abin da ya fara dasa musu cewa kowa ya kalci kansa a gurin Allah. Wannan tauhidi ya fara da sahihi. Hadisin Bukhari da Muslim da sauran sunan hadisin Abu Hurairah da Allah ya kara masa yadda. Yace yayin da wannan aya ta sauka wa anzir ashiratakal aqrabin, ka zargadi danginka mafiya kusa da kai, jama'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Quraysh, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara Quraishawa gaba daya, fa qatta wa amma, yayi magana da wasu a kire, yayi magana da sauran gaba daya, fa qala, yace ya ma'ashara quraish, ya ku jama'ar quraishawa, an qidu anfusakum minan nar, ku ceci kanku, ku tserar da kanku daga azabar wuta. Fa inni la amliku lakum min Allahi darran wala nafi. Wallahu khabirun bima ta'malun. Ana baya jinkirtawa rai in ajalinta ya zo. Al shi ne masani da abin da kuke aikatawa. Wa li kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kowace al'umma akwai ajalin da aka yanke mata, kowace ɗaya daga cikin kowace al'umma akwai ajalinsa. Ran da ajalin ya zo kuma ba za a jinkirta ba, ba za a gafarto su ba. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Haka Allah maɗaukakin sarki yake faɗa, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala. Babu yadda za a yi wata rai ta mutu kafin lokacin mutuwar ta yi. Kowanne abu ne rubutacce da aka yi masa ajali, kitaban mu'ajjala. Rayuwar kowa a rubuce take an masa ajali. Shi ya sa lokacin da mu'tazilawa suka fito suka ce ai duk wanda aka kashe to an hana shi isa ajalinsa, wanda duk aka kashe an yanke masa ajalinsa ne amma bai cika ajalinsa ba. Da ba a kashe shi ba to zai kai wannan ajalin. Malaman sunna suka yi musu ca suka ce wannan magana ba ta da kyau, Al-Qur'ani ba haka ya nuna ba. Sannan kuma me ya amfanin Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa wani ajali wanda ya san ba zai kai shi ba? Ya zama wasa ke, ya zama wasa, ya san zai yi shekara 60 amma kuma ya ƙaddara a kashe shi a shekara 40, sauran shekarun da ya rubuta masa zai amfani. Ya zama wasa. A ku hasibtum annama khalaqnakum abathan, Allah bai halitta don wasa ba, babu wasa cikin halittar Allah. Saboda haka suka ce wanda duk wanda ya mutu kowace irin mutuwa ya yi ta ne a lokacin ajali. Sawa'u nitsewa ya aruwa, wuta ce ta ƙona shi, dafi ya sha, harbin shi aka yi, sukan shi aka yi da wuta, kwantawa ya yi a rashin lafiya ya mutu, kowace ma irin rashin lafiya, ciwon ciki, ciwon kai, kansa, ciwon sukari, ko ma wace irin ciwon wuta ce ta kashe shi. Wannan shi ne ajalinsa, wannan shi ne lokacin da Allah ya yanka, ba zai ƙara ba, ba zai rage. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ba zai ƙara akan wannan ba, ba zai rage akan ku. A cikin Sahih Muslim hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wanda yace Ummu Habiba matar Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai take addu'a a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana cewa Allahumma amti'ni bi zawji rasulillah wa bi abi abi sufyan wa bi akhi muawiya, ya Allah ka bar mun babana abu sufyan, ka bar mun mijina, ka fara da miji, ka bar mun mijina manzon Allah, ka bar mun babana abu sufyan, ka bar mun dan uwana muawiya. Ummu Habiba ko sai yar abu sufyan, muawiya dan uwanta, ya Allah ka ji yadda ji dadi da rayuwar waɗannan. Shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qad sa'alti Allah li ajalin masruba wa ayyamin ma'duda wa arzaqin maqsuba lan yu'ajjila Allah shay'an qabla hillihi aw yu'akhkhira shay'an an hillihi wa law kunti sa'alti Allah an yu'izaki min adhabin nar aw adhabin fil qabr kana khayran wa afdal. Yace da ita kin roki Allah, kin ya roko akan wani ajali, wasu ajalulluka, wasu lokuta waɗanda aka riga aka zartar da su, da wasu kwanaki da aka riga aka lissafe su, da wani arzikin da aka riga aka kasa shi, kowa an bashi kasar shi. Allah ba zai gaggauto da abu ba kafin lokacin, ba zai jinkirta abu ba bayan lokacin sa. Yace da kin kasance kin roki Allah ne ya tserar da ke daga azabar mutu ko azabar kabari, ce da wanda ya fi miki alkhairi ya fi miki mutu, na kana khairan wa afdal, yin haka shi ya fi miki alkhairi, shi ya fi daraja, to annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna addu'ar da take yi ta da amfani sai sa imamu ahmad baya so a ce da shi aqala allahu umraka ce allah ya kara maka lafiya allah ya kara maka rai rayuwa allah ya kara maka shekaru allah ya jaza malinka sai kace da an fada maka haka sai yace hadha amrun makruhun min ai wannan abu ne an riga an gama
na'am
addu'ar ka ko kai ko kai an riga an gama in za a ja din za a ja in ba za a ja ba za a ja
na'am
saboda haka baya sai irin wannan addu'a a gefe guda za mu ga wasu hadisi da suka gefe waɗanda suke nuna ƙari a cikin shekarun mu kamar hadisin Tirmidhi da ya rawaito shi daga Salman al-Farisi النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر باب وانا ابن ده يكي ميرد باب وانا ابن ده يكي ميرد ابن القدر ده قدر ده الدعاء كما يرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يختلجان ما بين السماء والارض
نعم
قدر تازو ذاك اوكا مكا كي الدعاء sai su zai su yi ta kokawa tsakanin sama da ƙasa addu'a tana ba za ki kai ba tana sai da kai
na'am
la yaruddu alqada'a illa addu'a ce wa la yazidu fil umri illa albir ba abin da ke ƙara rayuwa tsawon rayuwa sai alheri aikin alkhairi abu umama al-bahili ya rawaito hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa sana'i'ul ma'ruf تتلي مسارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وأيك الخير سنة كاري مثل دجا فاقا وشكو وسميا بمحالا وشكو ونموغ ونموغ يلي حتى لن صدقة تقولي سنة بيشي كشن أبنجي سادة منش يلا تعالى ولكن أولاً حديث ليلة أبراني يرويكوش معجم المؤمنين في التجاور سلسلة أكن يازج كل بخاري مسلم حديث أنا سمان أن أرى مسير ذا إنشي من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليسر رحمه وإن بيدي شعوة الشمف دامة أرجع وسؤال بكين سيحبك يكي شعوة أيلوة دامة أجلنسة a jinkirta masa ajalinsa yake falyatin rahu sai ta da zumunci ta da zumunci su zai samu sannan akwai hadisi da Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad hadisin sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yarda tace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa innahu mimma man utiya azzahu idan lokaci ya ajali abu la ya abu la ya abu إنه من أعطي حظه من الرفق فأعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الضياف ويزيدان في الأعمال صلى الله عليه وسلم يشي وأن دف أكباشي ربنسى نتو سيدة توسيا وعن الدنيا حقيقة أنباشي الخير الدنيا للأهل سادة زمنش da kyakkyawar makotaka suna raye gidan da shi ta da zumunci da kyakkyawar makotaka yana raye gida kuma gidan alkhairi gidan albarka haka nan kuma suna tsara tsawon rai Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa lamma khalaqa Allahu wa nafakha fihi ruh yayin da Allah ya halicci annabi Adam sannan ya busa kaho ma'am sannan ya busa masa kai a fita sai annabi ya atishawa ana ga halitta sai aka busa masa rai sai atishawa fa qala alhamdulillah fa halida bi idni idnin ubangiji sai yace alhamdulillah fa qala lahu rabbuhu yarhamuka allah ya adi ubangiji sai yace da lidala idhab ila ulai al malaika yace ya adam da wadancan malaiku ila mala'i minhum dulus wa da wani tattalin na mala’iku suna zaune ya ce ka je gurin kwakwun a salamu a laifin ka je ka ce da su a salamu. Fakat sai annabi Adam ya je ce da su a salamu a laifin sai suka amsa masa alayhi salamu wa rahmatullah kuma raja'a ila rabbi yawo da ubangijinka fa qala sai ubangiji ya ce masa inna hadhihi tilka wa tahibani ka bainahu wannan abin da kaji mala'iku sun gaishe ka da shi ka gaishe su da shi suke gaisuwar ka ita ce gaisuwar ƴaƴanka a tsakanin ku kun wannan sun Allah madaukakin sarki ya tsara wannan gaisuwa da muke gaishe da juna da assalamu alaikum wa rahmatullahi fa qala lahu sai ubangiji ya ce da shi waya dawo maqduda tani ubangiji ya jinki hannayensa ikhtar ayyatahu mashita zabi ɗaya daga cikin hadayen nan wanda suke jinke fa qala ikhtartu yamina rabbi ya zabi daman tilka yaday rabbi yaminu mubarak dika hannu hannayen ubangiji na inji annabi sallallahu alaihi wasallam da mace bi amma sun ba sabaha sai ubangiji bai ta fa idza fiha adamu wa zurriyyatuhu sai ga annabi adam da zurriyyatar sa fa qala ayy rabb haula annabi adam yace waɗannan kuma su wane ne qala haula zurriyyatuka Allah yace ai ƴaƴanka ne zurriyyarka ce da za ta yi ba har ranar alkiyama fa idza kullu insan maktubu al-umru bi alayhi sai ga kowanne mutum an rubuta shekarun da zai yi a tsakanin idanun sa biyu kan goshin sa tsakanin idanun sa biyu shekara 1641 ko mai har rubuta masa ne fa idza fihim rajul abwa'uhum aw bi abwa' cikin su da adam ya hango wani mutum ya haki yana daga cikin waɗanda suka kowa haki qala rabb qala rabb man da ake ubai Allah waye kuma qala hada ibnuka daud to wannan danka ne annabi daud na'am aka katabta lahu 40 sana nan ta masa zai shekara 40 a duniya qala ya rabb zid fi umri yace ya Allah qala mana shekara 40 ai kai kada qala zalika alladhi katabtu lahu aka na rubuta masa babu maganar in tsara da ai rabb a yace ya ubi fa inni ja'al lahu min umri 60 sana to ya ubangiji ni na dauki shekara 60 dare kan dubu na tsara masa tashi ta dawo nawa kenan 900 qala anta wa zaka ce ya dauki shi yadda kake so qala manzo yace thumma sakana janna ma sha Allah nabi adam ya zauna cikin janna gurgudan da yadda Allah ya so thumma ubita minha sannan aka sauko da shi zuwa duniya wa kana adam yuhaddu fi annabi adam yana lissafa shi yana lissafa wa bai manta ba fa atahu malikul maut malakul maut sai ka mutuwa fa tsahan shekara 940 sai yanzu fa qala lahu adam sai annabi adam yace kad ajinta ai ka zo da wuri sai ka zo da wuri kad kutiba li alfatan ai shekara 1000 aka rubuta mu na saura saura da su qala bala ika mutu ake haka ne shekara 1000 aka rubuta maka wannan da ka ja'alta li ibnika dawud shekara 1000 baba kai kyautar shekara 60 ga danka dawud fa jahada yayi runtu fa jahada durrin dan muka dauko runtu kuma ai da kai ake kai baka sani da banta wannan sai ya fada durriyar daga nan muka mata ya manta zuriyar sa ma ta samu mantuwa qala fa min yawmi idhin umira bi kitabi wa shuhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce san da akwai wata yarjejeniya tsakanin mutane to a rubuta kuma a kafa shaida ne yake ba a rubuta ba ba a kafa shaida ba ke tara dubu kuma ai bai manta ke tara dubu bai manta saboda haka sai ya manta to a wadannan hadisan ruwa Allah ya tsara Allah mutu ko wadancan kuma ayoyin sunan da idza jaa ajalum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun kuka ci ayi kuma za mu iya bada ansa akan wannan ba sai mu bai sai karatu na gobe insha Allah wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad.